Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Da wadda Rasha ke yi da kwace wata masana'antar sarrafa karafe ta Mariupol wadda ke zama alama ce ta tsayin daka a Ukraine, ya baiwa shugaban Rasha Vladimir Putin nasara da yake bukata a yakin da ya fara, wanda ya kawo ƙarshen zagayen da aka kwace kusan watanni uku ana yi, lamarin da yasa ake jin tsoron sama da mutane 20,000 sun mutu. Bayan sanarwar da ma'aikatan tsaron Rasha ta fitar a ranar Juma'a cewa sojojinta sun fitar da mayakan Ukraine na ƙarshe daga ramukan da ke ƙarƙashin masana'antar sarrafa karafen, lamarin ya tada hankalin mayakan wanda a halin yanzu suke hannun Rasha a matsayin 'yan fursuna. Denis Pushilin, wanda ke zama shugaban yankin gabashin Ukraine na 'yan awari masu samun goyon bayan Moscow, ya faɗa a jiya Asabar cewa 'yan ƙasar Ukraine suna yi wa mayakan nasu kallon gwaraza wanda za su fuskanci shari'a akan yaƙi da suka yi. Gwamnatin Ukraine dai bata ce komai ba akan ikirarin da Rasha ke yi na kwashe ma'aikatan sarrafa karafe ta Azovstal, wuri na ƙarshe a Mariupol da aka kwashe makonni ana gwamza yaƙi, inda dakarun Ukraine suka nuna jajircewa. A hali da ake ciki kuma, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Asabar cewa ƙasarsa tana buƙatar ta zama cikakkiyar mamban ƙungiyar tarayyar Turai ta EU fiye da shawarar da Faransa ta bayar na ta shiga wata babbar yarjejeniyar siyasar Turai. Zelensky ya shaidawa manema labarai a birnin Kyiv yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da Prime Minister Portugal Antonio Costa da ya kai ziyara a ƙasar. Yana mai cewa ba ma buƙatar wata hanya ta daban da za a bi wajen Ukraine ta shiga ƙungiyar tarayyar Turai. Ba ma buƙatar irin wannan sulhu, in ji shi. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kawo tsaiko ga bukatar Ukraine a ranar 9 ga watan Mayu, inda ya bada shawarar cewa kasar za ta iya daukar goman shekaru kafin ta zama cikakkiyar bamba ta kungiyar tarayyar Turai ta EU, kuma ya kamata ta yi burin shiga cikin kungiyar siyasar Turai wadda nau'i na kungiyar tarayyar Turan. Hakan na nufin Ukraine na bukatar ta kyautata tsarin mulkin ta ya kai matsayin da ya dace, ta yaki cin hanci da rashawa, ta kuma yi aiki da bin doka da oda kafin a tabbatar da ita ta zama mamban kungiyar tarayyar Turan. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol sun yi nuni da cewa za su ƙara ƙarfin soja a daidai lokacin da Koriya ta Arewa take gudanar da jerin gwaje-gwajen makamai masu linzami a kwanan nan da kuma yiwuwar gwajin makamin nukiliya. A yau ni da shugaba Yoon mun himmantu wajen ƙarfafa cuɗanya da juna da yin aiki tare domin fuskantar kalubalen tsaro a yankin, ciki har da tinkarin barazana da jamhuriyar Koriya ta Arewa ke yi ta hanyar ƙara ƙarfafa matsayinmu na ladabtarwa da kuma yin kokari wajen kawar da makaman nukiliya a yankin ruwan Koriya gaba ɗaya, in ji Biden a jiya Asabar a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a birnin Seoul a matakin farko na ziyararsa ta kwanaki 6 a Koriya ta Kudu da Japan. A cisayin soji tsakanin abokan ƙawancen ya ragu a lokacin da ake fama da annoba, kuma a zaman wani ɓangare na ƙoƙarin samun zama da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da gwamnatocin da suka gabata na Donald Trump da kuma Moon Jae-in suka yi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ƙarshe, hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa a Pakistan sun kama wata shugabar 'yan adawa a jiya Asabar bisa zargin kwace ƙasa kimanin shekaru 50 a baya da aka yi, matakin da masu suka suka yi Allah waje da shi da cewa kamin na da alaka da siyasa. Tsohuwar ministan kare haƙƙin bala'adama Shiri Mazari, wacce ke sukar sojojin Pakistan masu ƙarfi a kan zargin tsoma baki a harkokin siyasa, an fitar da ita daga motar ta aka tsare ta a kusa da gidanta da ke Islamabad babban birnin ƙasar, a cewar shaidu da faifan bidiyo da aka fitar a kan batun. Mazari na fuskantar bincike tare da gurfanar da ita a gaban kotu a kan laifin da ake zargin danginta da aikatawa a shekara 1972 lokacin tana 'yar shekaru 6, kamar yadda karar da 'yan sanda suka yi a kanta a ƙarshen watan jiya ta nuna.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA har yanzu muna tattaunawa akan maudu'in mu na matsalar tsaro a kasashen Sahel tare da jagoran shirin shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto tare da mahallarta zauren a birnin Niamey na kasar Niger. Bari in mika ku ga Aliyu.
To bari mu je ga malami na gaba. In mun gama wanda an na karshe da can za mu fara dawowa da mu saki zuwa kowanne ku sai ga mun mafita guda ko biyu da za a bi a warware wannan matsala. Malami na gaba, kai ne ko?
Ni ne.
Bismillah, me sunan ka, me kungiyarka?
Sunana Malam Sidi Muhammad, mamba ne kungiya ta kasar Niger. To na fito daga Tiliya kuma, Tiliya ita ce furancar da Mali.
To
muna hama da wannan ta'addaci na fadi. Don abu na farko shine kamar da suka yi bayani, kuma ba aikin kai ba. Ai ba da kuma takai ba, fuskin ka diba na farko bisa abin da shahi Boko Haram. Akwai abubuwan da aka yi, aka saba yi. Kamin ma a san da akwai Boko Haram tana shiga, me sai zaman to gwamnati ba ta dauki matakai ba? Mutane suna zuwa wa'azi, suna girka ifar, suna girka musulatan ne, suna wa'azin na addanci. Me sai ana hada ma gwamnati? Me gwamnati ba ta dauki abin da muhimmanci ba? Sai da abin ya zo suka ga ifaktin ma abin da ake wada musu da gaske ne. Wannan bisa abin da shahi Boko Haram, bisa abin da shahi wancan Mali, kuma kamar da suka yi ne Libya ne, Turawa na kasar Faransa suka so su yi reglement de compte bisa abin da shahi Kadafi a lokacin kasu bu muna hutar wannan ta'addanci. Don yau in kuka diba cikin yankin frontier kinmu da Mali, yau kullum muna da matsaloli bisa abin da shahi ta'addancin mutane da ke shigowa ko wajen Tilibiri ko wajen mutan Tiliya, musamman ma tasara da Tiliya. Don abu ne wanda ya kamata a yi tinkaye a magance shi tun bai iso ba. Sai zai mutu aka bar shi har ya mamaye kasar tamu, ko kuma ya mamaye shigo ma. Yi in kuka diba har kusan ya mai, har kusan nan kure ana zancen ta'addanci, ana zancen attack. Abu ne wanda farama ya kamata tun bai zo ba ya kamata mishi magani. To da ya zo sai zaman tuyi iski kasan mu da rauni bisa abin shahi governance, tattalin arziki, kuma abin da shahi ma shari'a da abubuwa da yawa, matsaloli da yawa sai suka shiga cikin wannan matsalolin gaba ɗaya, suka lalace kasan mu. Yi in kuka diba bisa ma abin da shahi wannan yankin nake ce muku na Sutiliyan nan da sauransu, in kuka diba duka kasuwannin da suke aiki a nan an rufe su. Yau matasan da kuma dattijan da ada shagunan su an ci sore da su bar aiki da su, kenan an ci su su zama banza kenan. Don ko wannan matasa in ba a samu musu aiki, kuma shagon da aka rufe ba a samu muka wani abin yi ba, kenan an ce ka shiga wani ta'addanci, ko kuma an yi facilitate matsalolin ka gaba ɗaya. Don wannan abubuwa ne wanda matasa mu mun ka tantance kanmu ciki na harko kenan. Na biyu, matasan kuka diba da su ne ake amfani, amma kuma su ne da mata a da rauni bisa abin da ya shahi ta'addanci, kuma bisa abaski su ne ake zahin shawo kan ciwo kansu domin a yi amfani da su cikin ta'addanci, ko kuma cikin matsalolin da muke fuskanta yau. Don ya kamata gwamnati, wannan shi ne aikin da muke mu kungiyar tamu take, muna waye mu abokan mu matasa kai bisa abin da ya shahi addini, paske matasa da yawa ba su gane addini ba. Sai a zo a muku bayani bisa abin da ba haka ba, a ce muku haka ne addini, ya ce haka Allah ya ce ba haka ba ne. Don gwamnati ya kamata da kuma ƴan hulɗa da kowa ya kamata a waye mu mutane kai bisa addini na farko. Kuma gwamnati ta samu matasan da ba su da aiki, samu su aiki. Yau abokan mu sun zance, abokan tamu ta zance matasa masu diploma da yawa wanda ba su komi. Wannan matasan sai shin shisha. In ba a samu su abin yi ba, ta'addanci ko wani abu za su shiga.
Muna ta magana, mun yarda cewa ta shi tashi hankulan nan iri-iri ne. Mun taɓa magana Boko Haram, amma mun san ko bayan su Boko Haram ƙasashen nan namu suna fama da rikitan makiyaya da manoma, kamar yadda aka faɗa. Akwai na ƙabilanci a wasu wurare, akwai na addinanci, sannan shi kanshi addinin musulunci yana tsakan mawuya. Don in mutum ya ɗauki rigar shi, yasa ya ce da sunan shi yake yaƙi, ciya abin shi ne musulmi abin ya fi domin in kaje ka samu sun cikin masallaci ka kashe shi kuma kace kana yaki da sunan musulunci ko ka rudar da kan mutane abinda nake so shi ma da me na karshe mun magana akan shi cewa mun san Boko Haram tunda tana fada ga abin da sassa gaba tana so ta yi jihadi ko musulunci da sauransu to su kuma sauran sa shi ta shi hankulan da ke cin rayukan mutane fa na rashin jituwa tsakanin su da su na kabilanci da na siyasa sauransu me za mu yi ce kan wannan
eh assalamu alaikum
wa alaikum assalam
ni ne Abubakar Jalo gaban mataya na harucin Kilibiri wanda aka kuma konsai da Jalbar North Kilibiri sai in ce muku mun gode da zuwan ku kuma ina gode ma waɗanda suke nan tunda sun yaba da aikin da muka yi aikin horon hulla mai ciwo ne sai hakuri ina ga yau shekara 20 da ina cikin harakan gana insecurity na Kilibiri 24 kenan ina gani yau in dai mutane suna cewa abun da muka yi yayi kyau alhamdulillah sai mutum ya gode mu Allah ko da an sha kaso an sha komi ba damuwa in dai an san aikin da kai don bisa mu zone kin Kilibiri ko mutum yayi magana bisa abun da ya sani ni ba ni son yi abagan magana abun da ban sani ba nan arewacin Kilibiri masala buyu gare mu tsakanin tashi hankali tsakanin macaya da macaya shine wanda ya gama mu da macayan mu abukan mu na mali guzayen mali da hulani mije da tsakanin masala tsakanin macaya da manoma wanda kun san iyakan mu Kilibiri wannan wuri ne na ciwo da macaya da noma wannan akwai tashi hankali amma wanda ya shahe mu kore wanda ya yi ma kasan mu kore shine wanda ya gama mu da mutanen mali me wannan in kun diba ya kamata kowa a san da kowa yana da laihi ciki iko yana da laihi jama'an su suna da laihi mu talaka mu na da laihi in kowa bai karbi laihin shi ba a samu mahuta haka ne ana tahiya kaman wanda bai da idanu sai ka tashi kace wanga yana da laihi amma kai ka ci karban laihin ka nice muku shekara 24 da ina dun mun gani yaya ne tashi hanga tunda yana dan karami sai da yake inda yake mu yau dan kowa bai so ya karbi laihin shi kowa yana so ci a makofici na adalai iko in iko ya iko bai dauki sandan shi na iko tunda mun san iko Niger kamar ikon su kunce da su ikon su jori duka da wannan soja wannan babban na vote yana da bambanci da na demokrasiya ba ni cewa wanga iko ko wanga iko ni dai na san dai kamar president shida ne ni aiki da su tun 97 nan muna cewa lahin iko shine abada ba su dace sandan su na iko ba dan su ce matalaka kun hattara kamar an sa wariya ciki an sa bambanci cikin aikin iko in iko ya sa bambanci da wariya yana kawo tashi hankali su sojawa dan duk gari kasa kamar kasar mu na Afrika sojawan su ne ana cewa kamar colon vertebral na kasa idan ya yana da matsala duk garin zai samu matsala yau in kun diba cikin sarkin jama'an sarun mu kamar in kun diba gaskiya za a fada mu shuna dan a samu abun nan akwai kabiloli wanda ba a sa su cikin soja ba kware ko sun ce kuma tunda muka fita cikin democratic independence din wadanda suka riga cikin soje kamar sun lice hanya ne da wadancan kasu zo in kun ga duk tashi hankali da ake wannan macaya ne suke yin shi cikin Afrika wannan na cikin sahelcin daga buzaye laraba tubawa hulani danmi tunda akwai kabiloli wanda nan Niger kasan mu ko Mali ko Burkina ba su dauki makamai su yi hada da yake da gwamnatin su tunda kamar ana cewa su ne suna da kari cikin sojawan kaga can ai ba ai aiki na adalci ba ya kamata ce din kasa duk kabilolin su ke nan a tilasta su a sa su soji dan a samu duk mutane suna cikin soji tashi hankali tsakanin mu da mutanen Mali Allah ya sa 2011 muka samu muka gyara shi muka sai mena kuma kai akwa da aka dawo aka ce duk mutanen Mali su mai da makamai mu Niger mu mai da makamai da muka dawo nan Niger muka ni da kaina muka shiga gaba muka amshe makamai na hulani nan wannan muka yi shi di October 2011 gaban Prime Minister Bai Birji Rabin muka ce ga sunan yaran da sun dawo abun da muka ce so gare ku samu musu inda za a sa su tunda baka bar yaro shekara nawa yana yaki yana bidda bindiga in ka amshe shi baka samu wani abu bannani duka sai mun ji in Allah da mun dawo za mu gani wani abu muka dawo nan ga ministry da defense ya kira wani yake mito an fara daukan soja amma za mu ba ku mutum goma ku kawo muka ce ba laifi muka ba da mutum biyar na bani ban mutum biyar na abala kwana biyu ku ya kira wani bisa mutum goma wannan biyar ne za mu ba ku nike ba damuwa da baya ce min mutum uku da baya ran da ya kira wani yake mai kawo mun mutum guda a kai shi to ni zai a ba shi horo ran nan ni lice baki na nice to harkan ga baya ni ya sa kaina gaba tun da ban san inda zai kai ni ba ran nan ni fita cikin maganan ga yaran da aka bar su can da muka ce ayi kuntuni a amshi fasto bindigogin ba kabila guda da shi ha duk arancin Kilibiri wannan babu kabila wanda bai da bindiga
domin nan ai tashi haka tsakanin zabar ma da hulani indigojin ba amshe su ba an bar mu kowa mun yi su amsa ba su ba suka ce mutum guda sannan ni fita cikin magana ga suke ba ni iya SJJ ni ta wajen ke kaga harkan ikon kon ni ba ni iya ni huta muka bari yaran ka muna nan wata biyu uku sai tashin mali tashin hankali mali ya tashi wata biyu uku aka zo cikin 1 mars mu jawo ya tashi mutanen da suka zo suka dauki yaran ga suka kai su kaga mahari yaran mu na Niger wanda suka tasa suka yi tarasu kwansu suka tai mai nan ga iko yayi babban laifi tunda yaran ga inda ran nan an dauke su da wannan amma mun san da kuma dami ba a dauke su ba dan wadan sun ce a ba su yarda a ce bandin hullane wannan a sa cikin soyi mun san wanda suka wadace amma ba hodeshe
ba ni shawara abu guda da kake jin in an yi shi zai taimaka a warware matsalolin nan duk don bilayi saboda lokaci ya tafi ta yi kuna da abubuwan yi a kwanan mai sauri musaddame ku je me mafita da kake jin za a dauka a fata aka shi wannan a samu kwanciyar hankali
mahutan da yi sasantawa shine garin komi
tsakanin wadawa za a sasanta
tsakanin gwamnati da yaran mu wanda suke can cikin hodanga
amma kana jin gwamnati ta fahimci bukatocin su yaran da abin da suke so
ta tani komi in ba kun ta wuta ra in ba an ga juna ne ba a san me ake so
yawa abin
ya kamata a ce to duk yaran mu fasa kun san eh sai islamic kamar abun wanda suke nan gunjin akwai in mali akwai niger akwai burkina mu ɗan niger namu ba mu ce da kunjin ayi sasanta da kunjin amma ɗan kasan mu wanda cikin kunjiya a ba su dama wanda ga so tunda ba tilas ne ba akwai wanda yau sun shiga cikin drop cikin wani abu akwai wanda sun tai dan saboda gudu ka kama su akwai wanda sun tai dan su yi ramuwa a ba su dama wanda da so huta
dawo huta hajja mun saurari abubuwa da yawa dake kawo wannan al'amari da Allah ya sa kasashen mu ciki a wurin ki cikin kasa gaminci daya ne mu fita
oh masha Allah nagode mun huta dai kamar aka ce ita gwamnati ita ce uwa ma ba da mama shi talaka abun da yake so ga gwamnati wai ba dole sai gwamnati ta samu mai aiki ba a'a matasan ga yanzu wanda ake ta kuka ana ta rikici saboda su akwai ayyuka wanda suka kirkiro ma kansu dan kore ma bakin su kuda misali inda ake tona zinariya gina zinariya muna da su wurare da yawa an hana matasa su tona su samu ma kansu an hana su an kawo ɗansu suna tona
me aka ciki me ya kamata yi
gwamnati ba a ce dole ta samu ma kowa aiki ba kowane allazi da nashi amma wani da sana'a zai rayu wani da aikin yin hannu gwamnati ta ba ma matasa wanda ya gana iya tonan zinariya tunda dai arzikin kasar ku ne ba wani wuri ba a bar su tona.
Minti daya.
Assalamu alaikum. Alhaji Aliyu ni kira biyu ne za ni wanda nake ga kamar shi ne mahita. Kira na farko shi ne ƴan ƙasa mu kama junanmu. Jallo ya yi magana mai ma'ana sosai. Niger babu ƙabilanci. Sayo shi ne aka yi ta hanyoyin siyasa. Kuma yau ga sakamakon shi. Shekara 20 muna cewa Niger kowa yana da kowa gidan shi. Bazabar mai annu bahillace ya arbi buzu da sauransu Niger uwa guda uba guda muke yanzu da ƴan siyasa wasu miyagu wanda ba na kwarai ba duka ba suka rasa ta hanyar da za su shigowa da cin nasarar su sai suka shigo da kabilanci wannan kabilanci kuma sai yayi daidai da talauci kamar yadda sauran ƴan uwa suka ce ya haddasa mu na matsalar tsaro mahita ta biyu shine gwamnati mu ci gaba da yi mishi addu'a horon shi Allah ya karba mu da horon shi Allah ya sa da mu da horon shi mu yi hannun riga ta yi nan wajen mu yi nan wajen domin duk wangalalata da ake a cikin kasashen Afirka wanda horon shi ta rena wallahi ita ce bayan shi
to ma da ba a mu gama da wannan sannan mu karasa nan ba ji ne mai fita cikin minti daya kin ga abubuwa da yawa daga cikin duk me wace zaki fi da mu da shi
ni abun na gani kon mahuta kamar yanda malama ta gani gwamnati bai iya ba kowa amma a gwamnati akwai la strategie nationale de l'entrepreneuriat je pense ban san yadda zan haɗin shi da Hausa dubaru na ƙasa da za a ba matasa aiki ko mata akwai kuɗi da ake keɓewa saboda wannan kuɗin nan yau ni ban san ba in akwai wanda zai ce muna ga abin da ya kamata a yi tunda suna nan a taimaka ma matasa su samu su ma su ga abin da za su iya yi don su huta mu kuma dukkanin ƴan horon kula ne duk yawancin mu muna samun taimako don mu tai muna ayyuka da mu tai kullum muna gargadi ta gargadi yana daɗi amma inda mun ka kai yau sai mun kirkiro ayyuka a ba sojawan mu kayan aiki na muhimmanci tunda jiya suna kuka da wannan rashin kayan aiki a bala da na kai sojawan da na gani sai da na so in musu yin wacce kun suka ɗaya mata ishe su kada baka cika koshi ba ana tura ka yaki to dan an ba su kayan aiki na kirki an ka saka su ni na san da yau mu in dai mun samu aiki tsakani Allah muna iya shoka
da waɗannan bayanai na jara ke mai nasara zamu dasa aya a yau sai a biyo mu mako gobe inda zamu dora a madadin shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustafa Sokoto da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
to a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shirye namu a koda yaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binni
jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
ga wani malami malam ko zaka gabatar da kanka
sunana Sadam Garba na zaman Bauchi Miso local government
na kana saida magunguna ne haka na Bature kaman wasu irin magunguna ne waɗannan kake saida
kaman maganin ciwon jiki dai abin da danganci malaria ko typhoid haka da sauransu dai haka
kamar yanzu haka ina jin gajiya na gaya maka kenan ka san abin da zaka ba
yawa na san irin maganin da ya kamata in baka wanda ya kamata ce kai amfani da su yawa ina fatan insha Allah za a dace za a samu sauki haka
ka karanta ne a makaranta ko koyaya
a gaskiya ba wai na karanta bane wallahi kawai dai da kin dai kana dan ilimi wasu abubuwan in dai kana gani yau da kullun zaka iya yin su
to kamar yanzu wannan ita sana'a ta waɗannan magunguna da kake yi ita ka dogara kenan kake zama a wannan gari na Abuja
sai sosai kuwa gaskiya da ita na dogara dan da ita nake ci nake sha nake taimakawa wa iyaye na da kuma yayuna da kanne na har ma da wasu bangare haka dan uwa haka abokan arziki duk suna ci ta bangare na
to an ka duba rayuwa a irin gari irin wannan na Abuja yana da tsada haka a kaman yaya kake fama da irin gurin zama
gaskiya dai alhamdulillah abinda zan iya cewa kasuwa ta dai tana ci gaba kamar yadda kowa yake so da kasuwar su ta ci gaba kuma ina fatan Allah da ina fatan kasuwa na ya dore har labarin
to amma kaman irin a rana haka kana nawa malam
to kaman dai a rana gaskiya ina cinikin 20,015
ah malam ka ce ashe fa akwai kuke cin garin nan
to mu kuma ina za mu ci garin nan manya suna nan suna abin nan
kana 20,000 malam ko ma'aikacin gwamnati ina zai samu 20,000 a rana
to gaskiya ne 20,000 ai in ka duba akwai kayan da ake sayowa ribar da ake ribar da take ciki zaka duba ba wai yawan kuɗin ba shine
to kana sa ran fadada wannan kasuwanci naka haka
sosai ma dan ina sa ran ga gaskiya kamar gaba gama kamar ina son dan bude shago ne ma haka
a to Allah ya taimaka
amin nagode sai Allah mun giji Allah ya baku sa'a kuma abin da kusa a gaba Allah ya baku nasara kuma Allah ya cinye kasar mu Najeriya
amin
Allah ya ba mu shi gabanni na gari
to kamar cin wane shekara kake garin nan na Abuja
to kamar dai 2020 na zona ah sorry 2011
ko 2011
yawa 2011 ba
kake nan garin nan
insha Allah
wai tun zamanin mulkin shugaba Jonathan kenan ba
sosai ma kuwa
to yanzu malamin kaman yana da iyali ne
gaskiya ban da iyali na ma ina sarrai insha Allah nan da zuwa kaka aza in Allah ta
wannan kaka mai zuwa
insha Allah wannan kaka mai zuwa ba
to kito amma kaman yanzu kana daukan wani lokaci kamun ka je ka duba iyaye kenan a can Bauchi
gaskiya a nayi nisan zango ne wata biyu zan je duba su dan a gidan ma ba ma kowa yake san nake san nake kaiwa wata biyu ba kawai yake yana yin rayuwar ne ya mu bi ne a gidan mu shi yana aikin dandiroba ne ni kuma ina kasuwanci na anan shi yana taimakawa ta bangaren can ni ma ina taimakawa ta bangaren nan wallahi
to amma yaya magana kai karatun boko kuwa
eh nayi karatun boko amma gaskiya iyakacin na primary ne
ko iyakacin ka primary baka shiga
iyakacin na primary ne
amma kana sa ran cewa nan gaba yadda tunda yanzu na ga gashi kasuwancin naka alhamdulillah kana sa ran wata naka muka koma makaranta ka dan kara wa dan karatu
gaskiya kin samu a yadda nake so a raina a yanda nake ji a raina ina son karatu sosai saboda gaskiya na ga illar rashin yin karatu
kaman yaya kadan mu bayani da Allah kadan
saboda gaskiya a bangaren kasuwanci na ma wani sa'in ka san akwai turanci ko ba haka ba wani sa'in turanci wani dan bangaren yana gagara na dan wani bangaren na mun wasu tambayoyi sai inji kamar in yi kuka ma rashin yin karatun ne jamu amma ina sa ran Allah da indai Allah ya taimaka ya shi in Allah ya shige min gaban Allah ina sa ran ko da zuwa gaban na so ko kadan ne man kara karatu
amma yaya kake ganin cewa kaman nan gaba tunda naje ka ce kaka za a yi iyali ko to yaya kake sa ran kaman ƴaƴa nan gaba idan sun zo kana sa ran ƴaƴanka zaka tsaya musu sosai su tsaya su yi karatun boko tunda ka ce kai kana da ka sanin rashin
gaskiya ko kanne na ma ko a cikin kanne na yanzu haka akwai wanda na tashi na tsaya musu mace da namiji ne kamar ni naji ba dadi gaskiya rashin karatun da banyi ba laifin iyaye na bane gaskiya laifi na ne kuma suna faɗa min dama abin nan gaba zai dame ni to gaskiya gashi yanzu haka yana damuna shi yasa ni ko ban yi karatu ba ƴaƴana da kanne na in Allah da ni zan iya taimaka musu
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya
to a gaida Malam Sale
Yeah.
kawo ƙashin shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri